al-allama abdul azim al-badawi alayhi rahmatullahi al-mutatabi'a idan jama'ar musulmi basu manta ba muna nan a cikin kitabul janaiz wato littafin janaiza mun dauko bayanai dangane da wato abubuwan da ya wajaba akan waɗanda suke waliyan mamaci idan Allah madaukakin sarki ya zara rushin sa muka yi na ɗaya da na biyu cewa su rintsa idanunsa sannan su yi masa addu'a muka yi bayani cewa yana halatta ka zo har kansa idan ya rasu idanu na buɗewa baki na buɗewa ka ja fatar idan ka rufe ka ja fatar bakin ka rufe ya ma halatta ka sumbanci goshin shi sannan ka yi masa addu'a wannan kuwa kowane ne cikin dangi ya rasu baba ne ko mama uwa ce ko kuma uba da ne ko mata kani kowa baffa ko kawo ya findo ko ya gwalgwal ko gwaggo ko umma kowane ne ya halatta ka yi wannan ka rufe bakinsa ka rufe idanunsa ka sumbanci gohinsa ko da ka zo ka samu har an masa haka babu laifi kai ma kai masa haka ma'ana ka zo ka samu har an gama rufe masa baki da idanu an lullube shi ya halatta ka dage bargon da ke kan fuskar shi ka sumbanci goshin shi kai masa addu'a da fatan alheri da fatan ya samu rahamar Allah subhanahu wataala ina fata an gane muka yi magana akan na uku cewa a bayan an rufe idanunsa an rufe bakinsa an sumbance shi an masa addu'a to babu laifi kuma a lullube shi da wani riga ko bargo ko zani ko mayafi da zai lullube shi gaba ɗaya kar a bar shi gayan gawarsa kowa na ganinsa a lullube shi gabaki ɗaya ya zamanto tun daga kayinsa har ƙafafunsa duk an rufe shi abu na hudu a gaggauta kimtsa shi domin kai shi abin ne shi har muka kawo hadisin annabi da yake cewa isra'u bil janazati ku yi gaggawa wajen kai gawa kabarinta idan mutuniyar arziki ce to kuna kai ta zuwa ga alheri ne rahamar Allah in kuwa mutuniyar banza ce to sharri kuke dauke da shi akan wuyanku inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to yau za mu tashi abu na biyar daga cikin abin da ya wajaba akan waɗanda aka yi musu rashi su yi kokari su ga cewa sun yi akan mamacinsu abu na biyar malam ya ce an yi bajira ba'aduhum liqada'i daynihi min malihi walau ata alaihi kulluhu na fata an gane a gaggauta biya masa bashi a gaggauta biya masa bashi tun wannan fa ana magana tun kafin a kai shi abin ne shine amma idan aka jinkirta har aka kai har kafin har sai da aka kai shi aka binne shi babu laifi amma dai hadisin da zamu karanta yana magana ne ma akan kafin a kai mutum makabarta a tabbatar da an binciki me yayi bashin da yake kansa to yadda al'amura suka yi cikurkuɗe suka yi yawa yanzu an ce sai an tattaro bashi kafin a binne mutum wani sai ai kwana biyar ba a binne shi ba ko ba haka bane ko sati don haka babu laifi a je a binne shi daga baya a zo a yi ta bibiyar basu suka malam ya ce ko da kwa dukiyar da duk ya tara za ta tafi wajen biyan bashin nan to wannan wajibi ne a biya masa wannan bashin ko da dukiyarsa gaba ɗaya za ta ƙare ya zama magada ba su samu ko ƙarfan fana ba to wannan wajibi ne dole ne ina fata an gane malam ya ce an Jabir bin Abdullahi qala mata rajulun fagassalnahu wa kaffannahu wa hannatnahu wa wada'nahu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama haythu tuda'u al-janaiz inda maqam jibril thumma adhanna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama bis salati alayhi faja'a ma'ana khuta thumma qala la'alla ala sahibikum daynan qalu na'am dinarani فتخلف فقال له رجل منا يقال له ابو قتاده يا رسول الله هما علي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء فقال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقي ابا قتاده يقول ما صنعت الديناراني حتى كان آخر ذلك قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الآن حين بردت عليه جلده أنغاني daga Jabir dan Abdullahi Allah ya hada mu da Jabir a jannar aljannar Firdausi Jabir yake cewa mata rajulun wani mutum ya rasu cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fagassalnahu Jabir dan Abdullahi yace sai muka yi masa wanka wa kaffannahu muka yi masa likafani wa hannatnahu muka fesa masa turare ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضع الجنائز مكاكاوش مكا اجي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم شي ايندا اكي اجي غاوا دومين يمتا صلى انا فاتا ان غاني اندا اكا سابا idan mutun ya rasu a madinar manzon Allah daga an masa wanka nan za a kawo shi a yamar sallah yace sai muka kawo manzon Allah hi muka zo muka ajiye masa shi ina fata an gane inda maqami jibril a kusa da maqami jibril maqamu jibril hine inda jibril yawanci idan yazo a nan yake kawo manzon Allah wahayi ina fata an gane yace to kusa da gurin muka zo muka ajiye wannan bawan Allah thumma adanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bis salati alaihi sa'an dan muka kwarma manzon Allah kira cewa ya rasulullahi azo ai wa wannan bawa Allah sallah faja'a ma'ana khuta annabi sallallahu alaihi wasallama sai yazo ya dan yi taku ya iso jikin gawa kamar ya iso kanta zai mata sallah faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana sai annabi yace la'alla ala sahibukum daina ko dai akwai bashi akan wannan dan uwan naku ne qalu na'am dinarani suka ce eh tabbas akwai bashi akan sa dinari guda biyu na fata an gane kai kokari ka sa mai malam Usman ka mika mana an gane ko dinarani bashi guda biyu to bashi abun nan dinari guda biyu fata khallafa annabi sai juya da yaji cewa akwai dinari kamar ka ce akwai kwandala guda biyu ko naira biyu ko dala biyu ko euro biyu ko dala biyu ne fa kwata-kwata bai wuce 4,000 ba kudin inda dala yanzu bata wuce 1,650 ba ko zuwa 700 to ko guda biyu ce fa kaga bata kai 4,000 ba 3,000 da wani abu ne in naira ne ku ai fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakan dama ba komai ba ce naira biyu me yi ne a Najeriya yanzu wato dan ku gane masifar bashi malam ba karamin tashin hankali bane to haka in ka dauki dinarin kai converting din sa turera Najeriya shi ma nawa ne yanzu an lissafa dinari biyu haka in ka dauki euro haka in ka dauki kaza in ka dauki kaza ka dauki pound ka dauki june na ainihin wato mutanen Masar june ko duka idan kai converting din su tunera gaba ɗaya kudin ba zai kai 5,000 ba da wanda yake mai tsada da wanda yake kasa da wanda yake tsaki a tsaki duka ba zai kai 5,000 ba in ku naira Najeriya ne ma ba a ma magana naira biyu nawa take a Najeriya me za ka saya ma yanzu meye ne abin naira biyu a Najeriya babu ko zuwa za ka yi shago ka ce a ɗan tsakuwa ma gishiri ne naira biyu a tafin hannunka a zuba ma ba su baka ba gishiri wannan a tsakura a cikin buhu a zuba ma akan hannunka eh suka ce dinarani dinari guda biyu kwandala biyu fata khallafa annabi sai juya baya fa qala lahu rajulun minna yuqalu lahu abu qatada sai wani daga cikin mu yace wa manzon Allah ana ce masa abu qatada tal ansari Allah ya hada mu da abu qatada a jannatul firdausi sai yace masa ya rasulullahi ya manzon Allah huma alayya aimar sallah ni na dauke nauyin bashi zan biya ka duba sahabbai yadda suke jin kan junan su amma yanzu sai musulmi ya mutu malam a anguwa akwai millionaires a anguwar akwai bayin Allah masu kuɗi akwai masu dukiya akwai manyan yan kasuwa akwai manyan ma'aikatan gwamnati akwai kasurguman yan siyasa suna da kaya a hannunsu amma wallahi sai mutum ya mutu a shekara guda ana ta taburza da bashin da ake binsa sun gagara biya masa. To yanzu ba ma mutanen anguwa ba, ƴaƴa ma da ake haifa yanzu ba sa iya biya wa iyayensu bashi, ko ba haka bane? Sai ka mutu ka bar musu dukiya, wallahi ka mutu su zo suna cewa su wannan dukiyar fa taso ce Allah ne ya halatta musu, dan haka su ba su san wata magana bashi da kanti ba, kai ka ciwo wa kanka dan haka ka je ka biya a lahira. Yes, da ke sake sai nan da yawa ana yi da marayu da dukiyar ubansu amma su gagara biya mar bashi. Yasa wallahi nake faɗa kuma muke karanta kuma abin nan malaman mu suke faɗa mana, ita wannan rayuwar kai wa kanka aiki kawai, kar ka yadda wai kana tunanin wani zai ma aiki wannan mutumin ku, ko da ɗanka ne, matarkan nan da kake ganin kullun kuna I love you wujiga wujiga, ko ba haka bane? Wallahi in ka butu ka bar mata kaya a hannunta Allah ba za ta biya ma bashi ba. Kajiko? Kajiko? Yayansa ne ya mutu dubu ɗari yake min, yaya ce ba za a ɗau gawar ba sai an biya shi dubu ɗari. To yanzu wannan ne kake tunanin idan ana bin ba yayan bashi zai iya ɗauke dukiyarsa ya biya wa yayan? Wanda yana cewa ba za a kai shi ba ma sai shi ma an biya shi nasa. O da aka ka yi ƙoƙari ka warware duk rigimar da ke tsakaninka da mutane kafin ka mutu. Idan bashi ba ya zama dole ba karkace. Akan rashin lafiya babu laifi a ci bashi. Akan yunwa babu laifi a ci bashi. Amma ka karɓi bashi ka sai waya. Tsakani da Allah. Ko ka karɓi bashi ka ci nama. Kai da ka kwaɗa yayi tu. Shugaban kwaɗa yayi yu. Kuma ka zo ka mutu wallahi ba wanda zai biya ma. Yawwa, mutane da kake ganin su kansu suka sani. Mafi yawanci idan matsala ta taso suna duba kawai meye ne matsalar su. Ba ruwan su da kai. Ah, to matar ka ma ba ta yi maka ba, dan da ka haifa ma bai maka ba, wa kake tsammani kuma a anguwar zai ma? Ba wanda zai maka. Ko da yake wani lokaci kuma a rayuwa sai ka ga na kusa da kai ya gagara ma abin da can nesa sai ya maka. Ana samun haka. Su kaɗai ne za su iya tsaya maka, mahaifiyarka ko mahaifinka. Su za su iya haƙura da komai don a biya maka. Kaji ko? Allah ya ji kan fi yasa muke yabawa, akwai wani bawan Allah sanata Shehu Buba. Wannan yana nan a yankin Bauchi, ina jin Bauchi ta Kudu ne ko ta Yamma ne? Ta Kudu ne ko? Akwai wani malami, Malam Al-Adamawi. Me farkon sunansa ne? Malam Bello Al-Adamawi, jazakumullahu khaira. Wanda in yana wa'azi zaka dauka Malam Jafar ne yake yi. Marigayi. Malam Bello Al-Adamawi ya kwanta ya rasu jama'a. Ana bin sa wasu kudade. Wallahi summa tallahi, kaje ka samu Malam Musa Asadu Sunna, shi ya jagoranci yadda aka biya bashi. Wannan bawan Allah shi ya je ya bi duk inda ake bin Malam Bello Al-Adamawi bashi, wallahi ya je ya biya. Yasa waɗannan 'yan siyasar da kuke gani na rantsi da Allah a wasu lokuta sun fi mutanenmu kirki da sanin ya kamata. Idan aka yi wata karaskiya sai su yi abin da wallahi malami mai addini ba zai yi shi ba wallahi. Wanda kuke ganin suna Allah ne sai su gagara yin abin Allah su he su yi. Wannan bawan Allah ya bi duk inda ake bin wannan malami bashi ya je ya biya. Sannan ba wannan ba, tun daga lokacin da Malam Bello Al-Adamawi ya da su kusan shekara 7 ko 8 yanzu har rana mai kama ta yau, sanata Shehu Buba shi yake daukar dawainiyar gidan Malam Bello Al-Adamawi. Amin summa amin mana. Zai sa ayi kayan abinci, ayi wane ne, ayi wane ne ya tura gidan. Zai dauki pocket money 200,000, 200,000, 200,500 miliyan daya ya tura ya ce a biya kudin makarantar yara, ayi kaza, ayi kaza, ayi kaza, budget na shekara guda yake musu. Amin amin mala. Kaga yan uwansa malamai ba su iya tsayawa suka tare masa wannan masifar ba, amma sai ga wani from nowhere, ko ba haka bane? Shi ya zo ya tsaya masa. Shikenan kawai dan kawai ka ci goro yayi maka yawa a baki, sai ka zo kawai ka ce irin waɗannan mutanen kirki in sun yi abin kirki ba za mu yi magana a kai ba. saboda kai ne ka koya mana karatu. Ko ba haka bane, ba haka mutane suke so ba? Kullun so suke su ji ana fadin masifa da bala'i, ba za su so a fadi wani mutum yayi abin kirki ba. Mu ba haka ka'idar da awarmu take ba. Duk wanda yayi abin alheri, wallahi ko da yana da wata matsala a rayuwarsa, to sai mun fadi wannan alherin da yayi. To saboda haka kai kokari ka saita al'amuranka. Malamai nawa ne yanzu a kasan nan jama'a? Me yasa kuke barin mu akan nefa ne? Kun san yadda muke cikin matsala, Malam Abdullahi. So malamai nawa ne a kasan nan jama'a yanzu suka kwanta dama, suna nan a cikin matsaloli na basussuka da al'amura makamanta irin waɗannan, amma babu wanda yake tunanin ya za a yi a warware musu? Malamai nawa ne yau suke cikin halin kakanuka yi a gidajensu sun kwanta sun rasu, amma babu wanda yake tunanin ya bincike ina ƴaƴansu suke, wannan hali suke ciki yanzu a cikin ƴaƴan Malam Abubakar Mahmud Gumi, bayan dokta da Allah madaukakin sarki ya masa fatahi na karatu, Dr. Ahmad Mahmud Gumi, wa ka sani bayan su wannan hali suke ciki? Ba ma ruwanka da su, binciken ma ya rayuwarsa take, kana ga kai ba ma wajibinka bane. Malam Ja'far in banda Malama Zainab, Allah ya mata rahama ya mata albarka, da ta bayyana tana da awawa mata ƴan uwanta, tana da kannai waɗanda suke maza da mata, ya ka san su waye? Ka san wannan hali suke ciki? Babu ruwanka da ma rayuwarsu gaba daya. Malam Alhassan Sa'id Jos, Allah ya masa rahama ya gafarta masa, yana da ƴaƴa. Ka taɓa bincikar ina ƴaƴansa suka kwana, ina suka tashi? Malam Giro Argungu, Malam Albanun Kuri, ka taɓa bincika tunda Malam Albanun Kuri ya rasu yana zuwa nan yana mana darasi, ka taɓa tambaya ni kan Malam ina labarin Malam Albanun Kuri, yaya gidansa yake? ƴaƴan da ya kwanta ya rasu ya bari, wannan hali suke ciki? Wannan fa shine fa malaman da ake cewa su ne kaza su ne kaza, duk wanda ya ɗebo bala'i su yake afkawa, duk wanda ya tahi yace ƙasa ta lalace sai yace laifin malamai ne. To wannan shine halin da malaman namu suke ciki. Ba abin da ya damu mutane da rayuwar iyalansu da ƴaƴansu, sai dai ma da za a ji wani abu mai muni ya faru da su, to shikenan an dinga yayatawa ana farmatawa. To shi yasa mu tunda mun ga magabatanmu yadda suka ƙare, sai muka ce to mu za mu haɗa tsakanin kasuwanci da kuma karantarwa. Za mu haɗa, muna karantarwa muna kuma neman taro kwabo na yadda za mu rayu, da kuma yadda idan Allah ya ɗauki rayuwarmu mun yi wa ƴaƴan tarbiyya ta Alƙur'ani da sunnar Annabi Muhammadu, sannan aƙalla mu ɗan bar musu ɗan abin da za su iya rayuwa da shi, saboda mun fahimci mutane ba abin da ya dame su da rayuwar malamai idan suka kwanta dama. Ba shi kenan ba? Ko ba haka ba ne? Shi yasa lokacin kasuwa ta kowaye kai, in ka zo ni ba zan saurare ka ba, wannan lokacin neman kuɗi na ne. Lokacin kuma karatu, ko mai ka zo min da shi na kasuwa nan ma kuma ba zan saurare ka ba, wannan kuma lokacin karatu ne. Na sha wallahi zan taho nan a buga min waya cewa ana da buƙatar kaza da kaza, tunda an san ina harkar, na ce musu ɗayan biyu, ko dai ku haƙura sai na fito daga karatu mu yi magana, ko kuma ku haƙura ku je ku nema a wani guri. Wanda ya san cewa in ba a guri na ya saya ba, ba zai samu abin da yake so ba, ya haƙura ya jira ni. Wanda kuma yake jin zai iya samun abin da yake buƙata a wani guri, bayan ne ya je ya saya a wani guri. Allah ya jiga Malam Albani Zaria, yace idan na fito zan tafi karatu, yace wallahi ko ɗana ne yake shure-shuren mutuwa, sai dai ya mutu, amma sai na zo kan majalisin karatu na yi karatu. Da haka suka kwanta dama. An gane maganar da kyau ko? So dole kai wa kanka tsari a matsayinka na da'i, ka fitar da hanyoyi na neman taro kwabo. Da haka da kake gani na nan, ina sana'o'i sun fi guda biyar da kake gani na. Sana'a goma maganin baccin safe. Allah, bari ma mun faɗa maka kaɗan daga ciki. Idan ka san cewa ba sai ma zo na ba, kar ka gane ina zubo garuna, ina kafa hula, ina zubo jamfa, ka ɗauka wasu ƙarfi ne a gefe suke bani. Wallahi nema nake yi wurjanjan, nake neman kuɗi kamar yadda nake neman karatu wurjanjan. Yawwa, kuma ko gobe akan abin da duk na faɗa ma yanzu, in kana nema ka zo a buga a kwashe, in ji gayu. Yau mu buga ta yanzu mu kwashe. An ga maganar da kyau ko? ina harkar shinkafa da ka ganni nan yanzu haka ina da shago wanda nake sayar da shinkafa da haka in kana buƙatar shinkafa ka zo ka same ni na'am kuma shinkafa ta sunna ba yar bid'ar shinkafa ba ka gani ina harkar gyada a cikin majalisin nan akwai wanda muke harkar gyadar da shi kuma ba zan faɗa muku waye ba zai zo karatu in kuma wata yayi zai zo mai lissafi yawwa mai lissafi mai aka samu ina harkar gyada ko ta nawa kake bukata ka zo daga miliyan ɗaya zuwa 50 hakan nan dai zamu iya daidaitawa na fata an fahimci magana yawwa sannan ina harkar garin masara da ka sani ina da inji wanda muke nika garin masara irin wannan garin taraba da waye da waye da ake cewa yau idan buhu 50 kake bukata zan iya kawo mashi ina da inji ana nikawa ana packaging yanzu kan ma mun kwace wasu shaguna da yawa dan daga baya suka fahimci a hena mu ma yafi kyau akan na sauran da haka sai suka zo suka koma akwai mutanen da in na faɗa masu dan su manya ne a garin nan manyan yan kasuwa ne masu shagunan provision a gurin mu suke sayan gari a guri na ina da yara harka ganin ina qala Allahu qala rasuluhu kana mun kallon uku taro hudu sisi so ina harkar gyada ina harkar gari ina harkar shinkafa ai wannan ita ce uwa uba yanzu yawwa sannan ina harkar waya wayoyi yanzu ina kawo su da kwabobi da tajoji da duk wani kayan materials na waya ka zo ga shagona nan abu fozan communication yana cikin AA mai yadi plaza opposite da DSM village na Pantami shop number 3 kuma wallahi ba wai iya yara na ba nima nakan je shagon ne kusan awa biyu awa uku ina zaune ana ciniki da ni so malamin ku ba ci ma zauna bane saboda haka na'am yawa ba a sunna da zama dole ke ka tashi yanzu kai yadda muke bude wutar nan in ba nema ne ba akwai wani wanda zai ban kudi ne kullun nazo ina kumfan baki ina bambami akan su su kake tsammani za su ban kudi so saboda haka maganan gaskiya ita ne dole malaman mu yanzu ka ji dai ɗaya daga cikin sahabbai Abu Qatada yace ya Rasulullahi waɗannan dinare guda biyu na dauke su dole mu zama muna taimakon junan mu amma yanzu sai mutun ya mutu malam ga mata masu kuɗi a kewaye da shi amma wallahi sai ya shekara biyar ana bin sa bashi ba wanda ya biya mishi wanda kai ma inda zaka biya wallahi sai Allah madaukakin sarki ya dauke maka nauyin kasa da azabar kabari saboda babu kauna irin kaunar da ta wuce mutum baya da ya kai masa abin alheri domin kamar ne tsantsar soyayya ce ba kai dan ya yaba ma ko dan ya ce ka kyauta dan baya ma rayi baya duniya kawai Allah ne zai biya ka kuma da irin wannan ne ake gane masu yin aiki tsakanin su da Allah dan neman yardar Allah da irin wannan ne saboda wanda zaka yi wa baya ma rayi balantana ya ce malam mun gode abinda aka yi mana Allah ya saka fi ahiri Allah kawai ya saka ma amma shi baya ma nan to amma yau mutane sun waye gari kullun ayyukan so suke sai dai su yi dan ayaba boyayyen aiki wanda ba wanda ya san shi ma wanda kaimar bai san kamar ba mutane yanzu sun daina waɗannan ayyukan kuma wallahi su ne asalin karɓaɓɓun ayyuka Allah ya shirye da mu ya datar da mu da haka yace huma alayya na dauke waɗannan dinari guda biyu faja ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu annabi sai dinga cewa Abu Qatada huma alayka wa fi malika kana nufin ka dauke suna cikin dukiyarka kai zaka biya wal mayyit minhuma bari'un kana nufin marigayin nan babu shi babu waɗannan ba su suka bashi ya barranta daga su yanzu kai suna kanka fa qala na'am yace haka ne manzo Allah yadda ka faɗa sun koma kaina ni zan biya fa sallallahu alaihi annabi sai mar sallah sanda aka samu mai dauke bashin sannan aka yi mar sallah kaga wannan yake nuna idan mutun ya rasu in so samu ne kafin a kai shi makabarta a biya masa menene bashi sai fa idan hakan ta gagara faja ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza laqiya abaka tadata annabi sai ya dora kullun idan ya gamu da Abu Qatada sai ya dinga ce masa ma sana'atar dinarani ya kai da wadancan dinari guda biyu da kace ka dauke wa mutumin nan ka biya su ko yaya ina fata an fahimta to shi ma Abu Qatada kar ka dauka tsabar wadata ce yace ya dauki wallahi bai da shi shi ma a lokacin kawai tunda shi Allah ya masa aran rayuwa to yana ganin kafin dai zuwa wani lokaci zai san aikin da zai yi nemi wannan kudin ya biya ba kudin yake da shi ba shi ma tsabar imani da tausayi ne yasa yace ya dauki to ku duba ku ga bai da shi ya dauke nauyi amma yau mutanen mu suna da abin da za su dauke amma ba za su dauke ba shi wannan bai da shi ya dauki nauyi ne lokacin da dai ya samu zai biya mu kuma mutanen mu suna da shi amma sai su ki dauke wa mutum daga nan zaka gane bambancin imanin sahabban annabi Muhammadu da irin mutanen mu ne yanzu an gane magana da kyau ku da haka annabi kullun ya gamu da shi sai ya ce masa ka biya waɗannan dinarin guda biyu sai ya rasulullahi ina nan dai ina kokari an gane hatta kana akhiru zalika har dai daga ƙarshe kala da annabi ya tambaye shi ya kai da waɗancan dinari guda biyu sai ya ce masa qad qadaytuhuma ya rasulullah na biya masa waɗannan dinari guda biyu to bari ka ji wani abun tsoro da tashin hankali قال سي النبي يتي الآن حين برجت عليه جلده ينزني دكتي كابيا فاتا ستي سنيني دكا كونا موتا جهنم جماعة مسلمين فبا أرنبا زامن النبي رسول النبي يمر صلى الله كي كنا جنن وند النبي يرديما صلى الله متومن بانزاني أما والله أكم باشي النبي يتي سند أكبيا سنن فاتا ستي سنيني dan Allah ina gani da kai idan musulmin da ya rasu zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bashin da ya ci dinari guda biyu kwandala biyu jama'a bai biya ba an dauke masa nauyin su fa ba wai ba a dauke ba amma tunda ba a biya ba yana shan azabar wannan bashin sanda aka biya ne sannan annabi ya ce al'ana hina baradat alaihi jilduhu yanzu ne fatarsa ta yi sanyi daga biya ma'ana tun daga ranar da Abu Qatada yace suna kaina din nan to fa bai kubuta ba har yanzu tunda ba a riga aka mai ba aka biya ba to shi yasa kuma babu mutum da yake kaunar ka na rantsi da Allah irin wanda zai ji kara su kana bin sa bahi yace yaya fe maka na rantsi da Allah in kana neman mutumin da yake ma tsantsar kauna ta gaskiya to ka samu wannan mutum biyu wanda zai yafe maka bashi da kuma wanda zai biya maka bashi ba mutanen da suke kaunar ka sama da waɗannan mutum biyu saboda duk musuluncin ka duk kokarin ka in dai ka mutu da bashi wallahi sai an biya maka sannan Allah zai daina kona ka to yanzu don Allah jama'a wannan irin kauna ƴaƴan da aka rasu aka bar su da dukiya suke wa iyayensu idan suka ce ba za su biya musu bashi ba don Allah wace irin kala kauna ce wannan ubanka da ya raine ka ya haife ka ya ma duk wata hidima dukiyan nan ma kusan danku ya dinga shiga yana fita ya tara ta ya rasu ya matta ku gagara biya mar bashi wannan irin so kuke mar bam Allah ya sauke saboda haka dai abinda nake faɗa shine wallahi jama'a mu yi wa kanmu kiyamul layli na farko kai kai kokari kar ka yadda ka je ka ciyo bashin mutane musamman bashin da ba gaira ba sabab dan annabi ya faɗa cikin hadisi duk mutumin da ya ci bashi da niyyar zai biya manzo Allah ya ce Allah sai ya buɗa masa yadda zai biya kafin ya mutu amma duk mutumin da ya ci bashin mutane yana ga ya ci banza dan yanzu mutane sun maida abun banza wallahi wani yana cikin wadata ba abin da ya dame shi na tashin hankali haka kawai zai buga mawa ya ce da Allah tura masa 100,000 bai sani ba gobe zai mutu ko jibi in ka hana shi ma yana jin haushin ka yasa wanda suka san wannan hatsarin ko dauko bashi kai ka ba su yace a a in dai bashi ne bana bukata rike kayan ka Allah ya hore mun nawa amma yanzu ka je ka duk yan kasuwar mu musamman waɗannan manyan yan kasuwar da kuke gani kuna gani ka bar kudin su ne wallahi tallahi bahi ne mafi yawanci mutum ba zai hakura da jarin sa na miliyan 1 ko miliyan 2 ba wannan shi Allah ya hore masa ya ci gaba da juyawa yana samun rufin asiri ba sai ya ji rungumar dukiyar wasu ana nan sai Allah fa ya dauki rayuwar sa ya suna ganin shaguna bakwai duka na uban su ne alhalin ko kwaya ɗaya bahi da himan lakansa ko ba haka bane ko kwaya ɗaya bahi da himan lakansa dukiyar jama'a ce kawai da haka kun dinga ganin lauyoyi da takardu da rubutu ku ba ku san ma uban ku ya je yayi wannan yarjejeniyar da duk waɗanda suke bin sa bashi ba ba ku sani ba in kun tada rikici kun ce ku ba ku yadda ba shikenan ba matsala ba ku yadda ba amma shi Allah ya yadda tunda shi Allah ya san na bashi ko ba haka bane yasa masu hankali waɗanda suka san me suke yi idan mutum ya zo ya ce yana bin wani bashi babanka ko mamarka sai ka ce mun gode da ka zo ka gaya mana Allah ya maka albarka domin da baka zo ka gaya mana ba to da babanmu yanzu yana cikin fitina dan haka za mu nemo yadda za mu biya ka bashi kuma wallahi in ka tsaya wa babanka ko mamarka kai ma sai Allah ya tsaya maka duk wanda ya tsaya wani warware masa irin wannan matsalolin wallahi tallahi in ya mutu sai Allah ya turu masa tsaya mar amma yanzu ga bayan Allah nan malam da dukiya kamar tasu amma ba tasu ba suna tawadaka a ciki ba ruwansu su mutu su bar kansu da rigima su bar magadansu da rigima ai ta shiga ana fita ai ta zuwa kotu in abu ya tsamari a tafi human right an danne wasu wani haƙƙi kaza 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 haka Allah shi yayi ma yajuzu lil hadirin wa ghairihim abinda ya halatta ga waɗanda suka halarto kan gawa da wasu daga cikinsu ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه ثلاثه ايام يا حلتا سيايه فسكن شي كما يند muka fada dazu an gane watqbiluhu da kuma sumbantar goshin shi ko tsakiyar idanunsa wannan karan hancin babu laifi walbuka alaihi da kuma yin kuka to kulura yin kuka ba na gurinji da ihu ba wanda za mu zo mai bayani a kansa kuka na shasheka ana dafa kafadar kai hawa yana zubo ma ana baka hakuri wannan babu laifi annabi ma yayi lokacin da jikarsa umamatu ta rasu yar gidan zainab haka ta samu annabi har ma sahabbai suka tambaye ya muka kana kukan mutuwa bayan ka hana yace a'a ba irin wannan na hana ba wannan tausayi ne ma ba kowa Allah yake sakawa a cikin zuciyarsa ba a ja aya ka saka kuka ayi wa'azi ya saka ka kuka ka ja aya ka ja azabar Allah har ya saka zubar da hawaye annabi yace wannan tausayi ne da rahama da Allah ke sakawa a cikin zukatan bayi wanda ba kowa ma Allah ya saka masa ya ji irin wannan yayi kuka ba wani in din masallacin za su ruɗe da kuka za ka ga idan sa gar zuciyarsa ko kadawa ba ta yi ba ruwan shi haka ne ko ba haka ba yasa annabi yace rahama ce Allah yana saka a cikin bayinsa wanda ya ga dama ba kowa Allah yake wannan rahamar ba amma gunje ihu ka kama kai ka ce da wayyo to wannan ne annabi ya hana wannan amma muryar ka ta haurawa har aga hawa yana zubo ma alamun kuka saboda wani abu na tsoron Allah da ya kama ka wannan sima ce daga cikin simatul salihina alama ce da take nuna kai mutumin arziki ne Allah ka ba mu irin wannan sima din an gane maganar da kyau ko to ya halatta ai wannan kukan har tsawon kwana uku in ka tuno aga hawaye ya zubo maka to amma ko shi ne karye wuce kwana nawa shi ma kwana uku ya isa in dai na rasuwa ne in dai na mutuwa ne karye wuce kwana uku in ya wuce kwana uku to kuma ka shiga wani layi daban amma tsawon kwana uku ka tuno da rashin da aka yi ma babanka ko mamarka ko ɗanka ko matarka aga kana zubar da hawaye wannan duk ba laifi amma shi ma in ya wuce kwana uku ya isa haka an gane maganar da kyau ko na a in dai ba kullun ne abin yake yiwuwa ba in dai ba kullun ba ne babu matsala wannan idan ma dai ajere ne a ce har kai na kwana uku kuma ka tafi kwana na hudu kwana na biyar kwana shine ba a so amma can bayan wani lokaci sai abin ya fado ma sai tausayi ya kama ka ko kuma wannan abu ya kama ka sai ka ji hawaye ya zubo maka ka goge wannan babu laifi amma ka jera har sama da kwana uku ne shine musulunci ya hana an gane magana an Aishata أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مزعون وهو ميت فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه وعن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخيكم بعد اليوم daga nana Aisha Allah ya hada mu da nana Aisha a Jannatul Firdausi annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Uthman bin Maz'un to annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kan wani sahabi ana kiransa Uthman dan Maz'un wa huwa mayyitun wanda shine hadisi yazo cewa lokacin da ya rasu san da gadan al'arshin ubangiji ya rawa ishtadda alaihi arshur rahman ma anna fi hadith maqal ta da cewa akwai maganganun malamai akan hadisin amma dai maganar kusanta tabbata an gane faka shafa an wajihihi annabi da ya shigo kan Usman dan Maz'un sai ya sa hadu sai yayi bargon da aka rufe fuskar shi thumma akabba alaihi annabi sai ya sunkuya akan sa faqabbalahu sai ya sumbaci goshin shi shine maganar da muka yi dazu cewa ya halatta koda gawa ce ya rasu awa ɗaya awa biyu da ta wuce kafin a zo mar wanka aka buga ma waya wane ya rasu ka zo asibiti ko ka zo gida sai ka tambaya ina gawar take sai a ce ga ta can a ɗakin can sai kai sallama ka shiga ɗakin sai ka daga mayafin da yake kansa sai ka sumbanci gohinsa ka ce Allah ya maka rahama Allah ya gafarta maka wani ya halatta shiri manzan Allah ya sumbanci Usman dan Maz'un a ya sumbance shi wa baka annabi ya fashe da kuka alamun hawaye suka zubo wa manzan Allah hatta ra'aitu jumu'a tasilu ala wajhihi nana Aisha tace har san da naga hawaye na kwaran yuwa akan kumatun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda haka babu laifi idan mutum aka yi masa rasuwa yazo ya ga gawar ya sumbance ta yayi mata addu'a hawaye suka zubo masa yana gogewa ana dafa kafadarsa ana bashi hakuri wannan ya bi sunnar manzan Allah bai yi bid'a ba jama'a amma gunjin kuka ne ba a so da faduwa kai ta birgima musamman ma mata da fusgar rigar jiki da cire dan kwali da yar da jefar da lufaya ina fata an gane to ke kadai aka taba yi wa mutuwa yasa hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace duk wata musiba da ta same ka na rashi ne ko na wata bala'i ne yace kafin ka tada hankalinka akan wannan musibar ka tuna cewa ba a taba maka musiba da ta wuce rashi na a duniya ba amma wani bai taba tuna manzon Allah ma ya kuka ba ko ba haka bane duk wani rashi da aka yi wa musulmi akwai rashin da ya kai rashin annabi Muhammad to amma wani bai taba tuno manzon Allah ya kuka ko ya ji an ci mutuncin manzon Allah ya kuka ba amma akan dan sa ko matarsa sai sati guda ana ba shi hakuri yana ihu to sai annabi yace in dai kai musulmi ne duk bala'in da ya tunkaro ka ko me ya same ka na masifa idan ya saka ka kuka ya saka ka gunji tuno akwai wata musiba da aka taba jarrabar musulmi da ita irin rashi na to tuna mai kai akan rashi na kafin kai akan wannan dan naka daga nan za ka gane nibin da imanin ka kuma haka bane yes daga nan za ka gane fifikon dankan nan da kake ta ihu da ka kaji akai akan rashin annabi Muhammadu ai malam muna da matsala wallahi tallahi shari'a ta bayyace mana komai kawai mun kine muna bin abin da muka ga dama da son zuciyar mu amma shari'a ta gama mana komai ba abin da shari'a bata bayyana mana ba iya inda za mu tsaya da iya inda ya kamata mu je duk shari'a ta mana bayani amma babu an gane shine yake cewa wa bakana Aisha tace yayi kuka hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajhi wajnataihi har san da naga wato hawaye na kwaran yuwa akan kuntukukin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata daga Ja'far dan Abdullah anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama amhala ala Ja'far thalathan cewa manzon Allah ya saukakawa wato iyalan gidan Ja'far dan Abi Talib ɗaya daga cikin kannan sayyidina Ali kenan ko kuma ɗaya daga cikin kannan manzon Allah tunda suna ƴaƴan baffanu ne da shi salatan har tsawon kwana uku an yi atiyahum yana zuwa musu domin ya musu ta'aziyya ya kuma yi musu ainihin wato rarrashi hatta atahum da yazo musu ranan na uku fa qala sai ce la tabku ala akhikum ba'da al-yawm to daga yanzu kuka kuma akan rashin Ja'far ta kare kan na sake ganin wani yana zubar da hawaye kuna na fahimta kun fahimta annabi ya zo ranan farko da ya rasu ya musu ta'aziyya ya gaihe su ya rarrahe su suna dan zubar da hawaye bai hana su ba rana na biyu ya sake zuwa ya musu ta'aziyya ya rarrahe su ya masa addu'a suna zubar da hawaye bai hana su ba rana na uku da ya zo ya gansu suna ta kuka suna zubar da hawaye sai ce to daga yau ban yadda ku sake wa dan uwana kuka ba ya isa haka to dan aka bar mutane kuma sai su mai da abun wani al'ada ba jiya muka ba wancan satin mun fada ba cewa a jahiliya har hayar masu kuka ake yi da gunji da ihu da faduwa da birgima da waye-waye to sai annabi ya ce shari'a iyanan ta baku dama iya kwana uku daga wannan kwana uku ko da zubar da hawayen ma ya isa haka ba a bukata jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku to daga kabi shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka huta wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin in kuka bihi Allah ya ce sai ku shiriya to ku gane ina kuka dosa me ya kamata ku yi me ya kamata ba za ku yi ba in kuka bi manzon Allah Allah ya ce wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin ba abin da yake kan annabi in ba isarwa wacce take mabayyaniya ba ina fata an gane to ƴan uwa bari mu dakata anan saboda na ga muna da sauran zare zan dan yi wasu jawabai guda biyu kuma dan so su shiga cikin karatu jawabin da nake so za mu tahi ma yajibu ala aqaribil mayyit abin da ya wajaba akan su makusantan mamaci ƴaƴansa matansa iyayensa jawabin da nake so nayi akan mas'aloli ne guda biyu zuwa uku mas'ala ta farko a dangane da ishin Qur'an festival festival ne ko festival ne ko me yawwa a kwana biyun nan social media tana ta trending akan mas'alar Qur'an festival din nan wanda ake nufi da wannan shine taro ne aka shirya na Qur'ani wanda za a yi shi a garin Abuja kafin na ci gaba na farko dai ni wannan bayanin ban san da shi ba kawai dai a media nake ganin sa ana ta bagana wancan yayi magana wancan yayi magana wancan yayi da wanda ya san me aka shirya da wanda bai san me aka shirya ba kowa yana magana har an samu wani daga cikin waɗanda suke yan social media wanda maganganunsa suke da ƙarfi a social media a yanzu sakamakon irin hujjoji da yake kafawa akan abubuwan da yake faɗa yawwa wanda ya zo yi wasu maganganu waɗanda suke nuna zargi game da manya-manyan malamanmu irin su Malam Abdullahi Balalo irin su manya-manyan shugabanninmu irin su Jingir da shauransu cewa an shirya wannan abu ne kawai don a je a goyi bayan wasu mutane dangane da siyasar da suke tafi ta 2027 to magana da zan yi a ƙarƙashin wannan a gurguje kalar maganar da na yi ne a kan Muhammad Sani shugaban ƙasar Nijar ba ku manta ba na faɗa cewa Muhammad Sani shugaban ƙasar Nijar ba mala'ika ba ne ba ma'asumi ba ne wanda in ya faɗi magana kawai za a yarda da ita dole ne a binciko me gaskiyar magana kafin a garyata ko a gaskata don haka mu har yanzu a matsayina ni ban gaskata Tani ba kuma ban karyata shi ba tunda har yanzu abin da yace yana faruwar har yanzu bai bayyana ba haka ne ko ba haka ba to sai mu jira in ta bayyana to dama mu ba za mu yi mamaki ba inda Najeriya ce in ko ba ta bayyana ba yo dama ai ba mala'ika bane shi balantana a ce duk abin da ya faɗa gaskiya ne ba shikenan ba to he ka tsaya iya nan domin in ka ce Sani gaskiya ya faɗa to shugabannin Najeriya suna bin ka bashin wannan abun idan ya tabbata ba gaskiya bane ka musu kazafi kuma wallahi sai ka biya a ranar kiyama in kuma ka karyata shi kuma ya tabbata da gaske ne to shi ma still ka ya faɗi maganar gaskiya ka karyata shi dan haka ka jira hukunci tsakanin kai da shi dan haka mu muna nan a tsakatsaki muna jira in ta bayyana mu ba za mu yi mamakin bayyanar ta ba in ba ta bayyana ba dama ba mala'ika ba ne Allah ya turo mana shi daga saman bakwai balantana ya zama duk abin da ya faɗa mana gaskiya ne sai mu ɗauka sannan mu abin da ya sa ma muka ƙi mu yarda da abin 100% ko muka ƙi mu tabbatar da maganar shi ne tabbatar da maganar kamar mummunan fata ne muke wa kasar mu ko ba haka bane mu kuma ba ma so wannan abin ya faru domin ba alheri bane sharri ne to kamar haka idan har ya tabbata Quran festival din nan da za a yi abu ne aka shiryo domin goyen bayan wasu a siyasa ko a wani abu makamancin haka to mu ba ma cikin sa amma iya bayanan da na samu daga gurin waɗanda su suka yi bayani musamman shi Malam Balalo na saurari bayaninsa sannan na saurari bayanin wani daga cikin manya-manyan shugabanni na ɓangaren harkar sarauta daga Katsina sannan na saurari bayanan ɗan Bello ko ɗan wane ne Ohode to da na haɗa bayanan sai nake fahimta ni a fahimtata wannan sannan na saurari bayanan Malam Ahmad Sulaiman ɗaya daga cikin adaramominmu na ƙasa Allah ya saka masa da alkhairi sai nake fahimta na farko dai wannan abun ba wai yau aka fara maganarsa ba magana ce jumammiya ta daɗe domin Malam Ahmad Sulaiman ya bayyana cewa wannan magana tun a zamanin mulkin Buhari kai tun kafin ma hawan Buhari aka fara wannan magana cewa za a yi wannan taron shi ko wancan mai riƙe da sarauta na ɓangaren Katsina shi ya yi bayanin cewa an yi kwatankwacin irin wannan taron a wasu shekaru da suka gabata wanda kuma bayan taron wasu abubuwa sun faru wanda waɗannan abubuwan sun haifar da mutuwar wasu shugabanninmu a ma wannan ƙasar lokacin abata to mu abin da muke faɗa in ka tattara waɗannan bayanan gaba ɗaya da Allah jama'a idan Qur'ani za a karanta a yi addu'a cewa duk mugun da ke ƙasar nan Allah ya kawar mana da shi kuma sai ya tabbata Allah ya kawar da wasu wannan abin ya kamata a yi ko bai kamata ba ya kamata a yi to me ne waɗanda suke kwarwa suke tsoro a ciki cewa kar a yi cewa goyen bayan wasu 'yan siyasa za a yi an gane magana da kyau ko in har addu'o'i za a yi a gaya wa Allah matsalolin ƙasar nan yaje a yi mana wa ake tsoranta mutu balle a yi maho da sakaina ko ba haka ba ne saboda haka ni a matsayina na Adamu ɗan Muhammadu al-mulaqabu bil albani in wannan abin za a yi ne a yi addu'o'i a karanta Qur'ani da dukkanin ruwayoyinsa a yi addu'o'i a roƙa wa ƙasar nan alheri jama'a mutum 30,000 wasa ne a shi Malam Balalo mutum 30,000 ya ambata shi wancan ne yace mutum 60,000 to kaga daga nan shi ma bai san hakikanin me yake faruwa ba to amma yau a cikin yan social media babu wanda ake gaskatawa idan ya magana kamar shi to hatta a cikin wannan magana yayi ƙarya ko kuma aƙalla mu masa adalci mu ce yayi kuskure dan ya ce 60,000 ne shi kuma malam mutum 30,000 yayi magana sannan akwai magana da Malam Musa Yusuf Asadu Sunnayi wanda ni ma ina tare da wannan magana shi fa Malam Balalo shugaba ne na wata kungiya duk lokacin da yayi kira akan wani abu da za a zo a yi wannan abun specifically ya shafi mutanansa na kungiyarsa ne jama'a haka ne ko ba haka ba in kai baka yadda da shi a matsayin shugaba ba da kai yake ba ko ba haka bane ba da kai yake ba sai ka ga dama ka bi sakonsa domin idan ka yarda shi shugabanka ne sannan ma ka je gurin in ka ji baka gamsu ba to dama ba da kai yake ba shi da jama'arsa yake magana to yana da kyau mutane su gane wannan da haka duk waɗanda Malam Balawa ya magana ko lokacin da ya magana suka ji cewa za su je yo kaga sun yarda da shi a matsayinsa na shugaba kuma sun goyi bayan abin da ya kira su zuwa gare shi to kai da kace baka goyi baya ba kuma baka yarda ba to meye naka dama a ciki dama ai ba da kai yake ba wannan kenan abu na uku ni kan jama'a ya mutane suke yanke hukuncin abin da bai zo ya faru ba yanzu shi wancan dan waye dan Bello ko dan Isa ko dan Garba ne oho da yake cewa kaza ne zai faru to tambayar da muke wa dan Bello hatta la atal gaiba amitta kasta inda Allahi ahada shin ka san gaibu ko kuma kun yi alkawari da Allah cewa abin da ka faɗa haka zai faru ban gane ko kun fahimce ni ba hasashe fa shi ma yake yi
hasashe yake yi to tambayar da muke maka ka leko gaibu ne ko kuma a'a kun yi alƙawari da Allah cewa abin da ka faɗa shi ne zai faru a wannan lokacin to ni matsayata wannan maganar idan dai za a je a karanta Qur'ani ne ay addu'o'i a roƙawa ƙasar nan zaman lafiya da zakwanciyar hankali da nutsuwa ni Adamu kuma ban ce sai kun bi ni akan haka ba kana da yanci dan Najeriya ne kai kai ra'ayinka ne nawa jama'a kun fahimce ni da kyau wallahi tallahi in ka bi ni akan ra'ayina kai baka da ra'ayina ba ruwana da kai kawai kai ra'ayinka in kai baka goyen baya ka je amma ni ra'ayina in har wannan abin da za a yi za a je a karanta Qur'ani a gaya wa Allah damuwoyin kasa kamar yadda wancan mai sarauta na Katsina ya faɗa wanda har da aka yi a wancan lokacin ya jawo rasuwar wasu manya da ake zargin dama su suka rikita kasar to mu muna goyen baya a je a yi 100% kuma Allah ya amsa wannan addu'o'i duk wanda yake shine tukullumar rikicin mu a kasar nan Allah ya rusa shi da wannan Qur'anic festival din da za a yi wannan shine kawai matsayar mu in kuma za a je a yi ne dan kamar yadda wasu ke hafiyahe ko zargi cewa za a yi taro ne dan a goyi bayan wani to ba ma goyen bayan wannan kawai shine matsayar mu dan haka tunda bai bayyana ba mu ba mu san gaibu ba amma a jira a yi Qur'an festival din mana a ga me zai faru ai ba a riga aka yi ba to menene ya damu mutane suke ta yanke hukunci akan abin da ba amma riga aka yi shi ba kawai labari suka ji jawabin malam balalo suka ji suka yanke hukunci a kai to sannan jama'a da Allah yanzu wannan matsala ya kamata a yi trending akan ta ana ta jawabai ko kuma matsala guda biyu kar ku manta an zo da maganar wato ishin tax reform nan muka zo muka yi jawabai ana an zargi wasu mutane wanda aka zarga tun daga ranar da aka yi magana akan shi har rana mai kabato ba a sake ganin su ya fito ya yi magana akan wannan matsalar ba abinda kawai muka gani shine shi ya fito ya nuna a majalisa cewa a dakatar da wannan magana shine sanata abinnan Barau Jibrin haka ne ko ba haka ba tun daga ranar ba wanda ya taba ganin wani bidiyo na Barau Jibrin ya nuna ga wata matsayarsa akan wannan abun in kuma akwai wanda yake da hisai tura mana babu bai sake wata magana ba to shikenan shi ya fito ya ce ya jingina wannan abun sati da ya dawo na zaman majalisa sai ga a Fabio shugaban majalisa shi kuma ya ce ba gudu ba menene ba da da baya tsakaninku da Allah billahi alaikum ayyuhal uqala yanzu tsakanin Barau Jibrin da Fabio yanzu wa muke zargi na ba da gudunmawa wajen tabbatar da wannan abu Fabio to amma da ke mutane ba su da adalci sun gagara su fito su tattaki Fabio amma sun tattaki Barau Jibrin tare da cewa ya fito ya nuna bara'arsa da barantarsa daga wannan abu kuma wallahi summa tallahi barin faɗa muku ni ina da shaida kuma ina da tabbacin lokacin da maganan nan ta yi zafi Barau Jibrin duk malamanmu nan da kake gani manyan nan na ƙasar nan kaf ban cirewa kowa hula ba wallahi san da ya kira su ya zauna da su kan cewa in har wannan abun akwai sharri a cikinsa baya goyon baya kuma ga kwamiti an naɗa a je a yi bincike a tabbatar da menene ke cikin wannan abun don haka shi ya fito ya yi wa malamai bayani manyan malamai ba mu nan almajirai ba ina so kusan in na ce manya ina nufin manya amma tsakani da Allah su fito su yi wannan magana cewa sun zauna da mutumin nan ya gayyace su ya musu nasa jawabin har yau ba wanda ya fito ya magana sai mu da ba ruwanmu da kai kowaye kai in kai abin kirki mu ce kayi na kirki in ka kuskure mu ce nan ka kuskure ka gyara mu muka iya yauwa in kai ganganci mu ce nan ganganci kai mu muka iya fitowa muka bayyana menene matsayarmu akan wannan abun to shikenan yanzu na san duk kun sani gwamnoni da da suka kyamaci wannan abun ko ba haka bane har muka zo nan muka yi huduba muka ce kaso 75 cikin 100 na fitintunun kasarmu matsalar su waye ne? Gwamnoni ne. Don haka tun da ya zama ba sa goyon bayan wannan abun, to akwai wani interest din su da suke karewa, ba mu yarda da su ba. To an je an zauna da gwamnoni, kuma sun fito sun bayyana cewa yanzu sun gane cewa wannan abun ba wata matsala, don haka suna goyon bayansa, balma kusan za a yi fashin ɗinsa a cikin kwanakin nan. Amma tsakaninku da Allah, wani malami ya fito tun daga kan waɗanda suka tattaki Barau Jibrin, wa ya fito kuma ya tattaki gwamnonin? Malam Yakubu, eh, gaskiya ne. Su yanzu sun fito su suka yi approving cewa sun yadda sun goyi, dama su kaɗai suka rage. Inda sun ci gaba da tsayawa akan matsayinsu, wallahi ba za a yi wannan abun ba. Haka ne Malam Yakubu, ko ba haka ba ne? To yanzu sun fito sun goyi ba, cewa lalle sun fahimci akwai alheri cikin abin, don haka za a yi. To muna sauraron waɗanda suka sassaki Barau Jibrin, saboda ya fito tare da shi, ya fito ya barranta. To yanzu ga gwamnoni ƙarara sun yi taro an nuna sa a Abuja, kuma sun tabbatar da cewa suna goyon baya za a yi. To muna jira mu ji bayanin da za su yi. Ƙaryar banza, ƙaryar wofi malam, mutane ba sa son gaskiya. Muna jira, wallahi duk malamin da ya tattaki wancan bawan Allah, kuma bawan Allah nan ya fito ya barrantar da kansa daga kai, yanzu bai fito ya tattaki gwamnoni ba, to za mu ji shi kuma waye ne. Kuma wannan flashin ne, sai ranar Juma'a zan yi jawabi insha Allah ta'ala. Sannan daga ƙarshe jama'a, shin da Allah matsalar Quranic Festival ko Quran Festival da matsalar tax reform ita ne ya kamata ta dame mu a ƙasar nan, ko kuma matsalar tsaro? Matsalar tsaro da talaucin da mutane suke fama da shi, shi ya kamata ya dame mu. Haka ne jama'a, ko ba haka ba? Musamman kuma ta tsaro, domin shi talauci in kana zaune lafiya ai yana da sauki, amma a ce ba ka da shi kuma rayuwar ma ba za ka yi ba. Jama'a, akwai bala'i ko babu bala'i a cikin wannan? To yanzu malaman suka rage suke magana akan matsalar tsaron ƙasar nan, malamai ne tsiraru akan me? Akan yatsu, sauran duk ba ruwansu. Saboda ba ƴaƴansu ake kashewa, ba matansu ake kashewa ba. Na sha faɗa cewa in kana so ka gane girman wannan matsalar ta tsaro, ka dinga dangantawa cewa naka aka kashe, to nan ne za ka gane girmanta da kuma bala'inta. Amma duk lokacin da kake kallon matsalar wasu ta shafa kai ba ta shafe ka ba, na rantse da Allah ba za ka taɓa ganin girmanta ba. Abin da ke faruwa, malamai sun kasu kashi biyu akan wannan matsalar a halin yanzu. Shi ne malaman da suke ganin ya kamata a samu waɗannan 'yan ta'adda a yi sulhu da su. Saboda me? Saboda a bayyane ya nuna gwamnati ta gagara shawo kan wannan matsalar da ƙarfin soji ko ma da menene. Wasu malamai kuma suna nan suna ta taratsi a cikin social media cewa ba za a yi sulhu da waɗannan mutanen ba, kawai a buɗe musu wuta. Don Allah jama'a, da waɗanda suka ce a zo a yi sulhu, a dalilin haka ake samun result na ana samun 'yan ta'addan nan suna sake mutane, kuma sun rage kama mutane da kashe su. Da waɗanda suke taratsi akan cewa ba magana sulhu da 'yan ta'adda, ina fata kuna fahimtar magana. Wannan kuma ya sa su 'yan ta'addan suke ci gaba da kashe mutane. Don Allah, wa ya fi zuwa wa da al'umman Najeriya alheri? Wanda suke cewa a yi sulhu. Saboda shi wanda ke cewa a yi sulhu ya zo da result. Ni dinnan da nake maka magana, ina sane da an saki kusan sama da mutum 200 a dalilin sulhu da waɗannan mutanen, wanda kuma da gaba ɗayansu sun yi declaring ɗinsu a matsayin za su kashe su. Ba yadda za a yi Allah ya ce sulhu alheri ne, kai ka zo ka ce mana ba alheri bane, mai yadda da kai? Allah ya ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan he ta fala junaha alaihima an yi sulha bainahuma sulhun, sai ce wa sulhu khairun wa uhdiratil anfus shur. Wannan ayar fa jama'a an sauke ta ne akan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ɗaya daga cikin matansa, wanda yanayin halin da tsuntsukanta a ciki sai take fahimtar kamar tsufanta ya sa Annabi kamar yana dan baya-baya da ita. To ita kuma ba ta so Annabi ya sake ta, saboda in Annabi ya sake ta, ta mutu ba a ƙarƙashin annabta ba, to tana ganin wannan ɗaya daga cikin manyan asara da za ta yi kenan a duniya. Kuma haka ne, don haka sai ta nemi fi sulhu da annabi cewa ba lalle bane sai yana zuwa ɗakin ta dan biya mata bukata tunda tsufa ya riga ya kamata amma ita roƙon arzikin da take don Allah annabi ya ci gaba da barinta a matsayin wa matar shi sai Allah ya sauke wannan ayar ce wa inimra'atun idan wata mata khafat min ba'li halu shuzan tana tsoron wani kudindine daga mijinta ma'ana tana ganin mijinta zai iya rabuwa da ita au iradan ko kuma ya kauda kai ya rabu da ita saboda yanayin rayuwarta da yanayin tsufanta ya kai kamar bai jin bukatar ta ko sha'awar ta a cikin zuciyarsa sai Allah ya ce fala junaha alaihi ma an yusliha bainahuma sulhan babu laifi su zauna su yi wata yarjejeniya su yi sulhu a tsakaninsu cewa to ni dai na fahimci cewa na riga da nayi kwalafsin shi yasa kake dan baya baya da ni amma ka sani a matsayina na matarka haƙƙi dai ka shigo daki na to na yafi wannan haƙƙin amma ka dinga ka barni a matsayin matarka har in koma ga Allah in zama ina da miji jama'a kun fahimci magana musamman miji irin waye irin Annabi Muhammad sai Allah ya ce wasulhu khairun shi fa sulhu da kuke ganin sa a duk inda aka je aka dawo menene shi alheri ne dan Allah akwai wanda zai zo ya ce mana sulhu sharri ne mai yadda da shi who are you basalin waye ne kai kuma da zamu saurare ka ina fata an fahimci magana to mu bar wannan ga sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya babu wani sulhu da aka taba yi na zalunci a doran kasa irin sulhul hudaybiya annabi ne ya sulhu da kafiran quraishawa idan ka ji dokokin sulhun kai ma anan sai ka fashe da kuka saboda an zalunci annabi da sahabbai domin sharadi aka yi cewa duk musulmin da ya shiga hannunsu to ba za a sako shi ba ko dai ya yi kafirci ko su yanka shi annabi ya ce ya yarda su kuma duk kafirin da ya shigo to a dawo musu da abinsu annabi ya ce ya yarda shi yasa sayyidina Ali da aka gama rubuta takardar ina fata an fahimta ko kuma aka ce a rubuta takardar sayyidina Ali shine sakataren manzon Allah annabi yace ali rubuta hada ma salaha muhammadin sallallahu alaihi wasallam kufara quraish kaza kaza ali ya tsalle ya jefar da takardar ya wurgar da alkalamin yace na rantsa da Allah ba zan yi wannan rubutun ba domin wannan sulhun zalunci ne manzo Allah yace ba ni nace maka rubuta ba yace ni dai ba zan rubuta ba saboda ransu ya baci sahabbai wani kuka yake yi saboda an rubuta sulhu annabi ya ce ya yarda da sulhun dan haka tunda annabi ya yarda wallahi kowa dole sai ya bi wannan babin cikin da wannan takaitin yasa suka rushe da kuka suka ce su ba za a yi wannan sulhun da su ba ba za a rubuta wannan abin da su ba annabi ya ce ni kuma na ce a rubuta dan haka daga karshe wallahi annabi shi ne ya tambaye sayyidina Ali ina ne inda zan sa hannu aka rubuta dole ya ce ina gurin sa hannu ya ce gahi ya miƙa manzo Allah alƙalami annabi ya rubuta ya sa hannu ya ce wakafa billahi shahida Allah ya ita ya zama shaida to kun san me ya faru sai aka samu wasu musulmi sai suka tsaka tsaya tsakanin Makka da Madina duk wanda ya taho aka kuma rasa gane su waye ne duk wanda ya taho in musulmi ne su masa fasin ya wuce ya tafi gurin annabi in kuma kefero ne sai su danne kasu yanka ka ba ruwansu to sai ya zama ba dai mutanen annabi ne ke kashe mutane ba kuma an kasa gane su waye ne jama'a kun fahimci magana shi annabi ya cika alƙawarinsa har an samu wasu ma da suka shigo Madina annabi ya ce ba zan zama dattijan banza ba dan haka maza ku koma annabi ya mai da su sahabbai ransu bai musu dadi ba amma annabi ya ce haka za a yi to daga karshe su da kansu kafirai da suka ga abin babu ci su da kansu suka dawo suka ce sun fahimci wannan sulhun bai yi ba a warware shi annabi ya ce ba na gaya muku ba kaga Allah ya kwace su da haƙurinsu jama'a kuna fahimtar magana sannan ga aya Allah ya ce wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu sai ya ce me fa aslihu bainahuma idan aka samu bangare guda biyu suna fada da junansu wasu sun ware sun dauki bindigogi suna kashe junansu Allah ya ce ku musu sulhu tsakaninsu ku shiga tsakani ku gyara tsakani jama'a akwai wanda suka dauki makamai suna kashe yan uwansu musulmi ko babu a Najeriya akwai Allah ya ce to in an samu irin wannan ku kira su a zauna ayi sulhu sai Allah ya ce fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan daya ta zalunci daya ma'ana wancan bangaren an nemi su zo ai sulhu sun ki sai Allah ya ce fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah to ku yaki wacce ta ki yadda ai sulhu har sai ta dawo zuwa ga al'amarin Allah fa in fa'at sai Allah ya ce in suka dawo cikin al'amarin Allah da sulhu fa aqsitu bainahuma bil adli sai ce ne ku yi musu adalci tsakaninku da Allah Allah yana son masu adalci tsakaninku aya ta zo ta falle bayani dalla dalla in ma ka ce wancan akan mace ne da mijinta to wannan akan masu yakar junan su ne kuma Qur'ani ne duka ina fata an fahimci magana so kaga babu yadda za a yi mu ce sulhu yafi kai ka zo ka ce mana bai fi ba sai ka kawo mana ayoyin ka kai ma mu yanzu ga namu mu wannan su ne muka dogara da su cewa sulhu yafi kuma sannan mun gwada mun ga amfanin sa domin an sake mutane da yawa a dalilin wannan sulhu amma matsaloli ne na tsaro wani abin zamu dan haska ma ne ba za mu ga maka detail abin da ke faruwa ba dan ba kai ka saka mu wannan aikin ba ina fata an fahimci magana ko ba kai ka gayyace mu ba da shawara ba wanda suka gayyace mu ba da shawara mun je mun ba da shawara kuma ana ganin natijar abin sannan ko kun san wani abu na rantse muku da Allah da yawa daga cikin yan ta'addan nan suna so ai sulhu da su su ma abin ya ihe su amma matsalar da ta faru shine a baya gwamnatocin baya da suka wuce sai an je an yi kaman za ai sulhu sai an yi suhe su cika alƙawarin su amma wallahi suhe a gagara cika musu alƙawari sun gagara cikawa waɗannan yan ta'addan da kake gani duk da kana ganin su a jeji da bindiga wallahi suna da wata miza guda biyu mu mun gwada mun gani na farko wallahi zai wahala su yi ma ƙarya duk abin da suka gaya ma in ka bincika wallahi gaskiya za ka same shi na biyu wallahi ina gaya muku wannan maganar wallahi idan kai alƙawari da su ba za su saba maka alƙawari ba amma ga wasu bayanai na farko bari in nuna muku wasu hotuna a cikin satin da ya gabata din nan a Niger aka je aka kashe al'ummar Fulani na faɗa muku a nan cewa da yawa daga cikin matsalolin tsaron nan wasu abubuwan provoking din mutanen nan aka yi an zalunce su a gurare da yawa kuma wannan abin ya jima yana faruwa sun gaba su da wata mafita ne ta wuce su ɗauki makamai don haka suka ɗauki makamai suka shiga jeji yo kai ka gaya mun duk yan bindigar da suke Najeriya don Allah me ya kawo ɗaukar su bindiga ba zaluncin al'ummar mu ba da shugabannin mu ko ba haka bane ko Boko Haram da kake gani ta faru wallahi daga cikin manyan dalilan Boko Haram shine zaluncin al'umma da kuma zaluncin shugabanni to ka je ka samu waɗannan mutanen su gaya maka irin ta'addancin da ake musu a kwace shanun su a kashe su a kashe ƴaƴan su yara ƙanana akwai kisan da aka yi a nan ne ji al'ummar Fulani aka kashe jama'a wanda da cikin yan ta'adda da bakinsa yake cewa tun da ya ɗau bindiga bai taɓa yin irin wannan rashin mutuncin ba bari in nuna muku mu ba kazar agric ba ne ba ma yin koyi he da zakara ko da aka kai hankali da ni kar ka ga ina magana ka ɗauka cewa kawai maganar harbati ai mun jima da ni na maganar harbati ai don abin da za mu faɗa yanzu wallahi tallahi sai mun tabbatar da hujja da dalili mai ƙarfi kafin mu faɗe shi saboda mun lura mutanenmu ba sa lissafi a cikin al'amura kawai abin da suka ji ya musu a san zuciyarsu shi suke magana a kansa amma maganar gaskiya ita ce dole ne ka tsaya kai wa mutane adalci koda ko suna da matsala an yi alkawari da mutanen nan ba ɗaya ba ba biyu ba an saba musu alkawari amma su sun cika wannan ta sa sau da yawa sai an yi sulhu yanzu ko kun san Bello Turji ya nemi ai sulhu da shi Ammar ta yin sulhu ya yadda amma aka zo aka warware magana kai baka san da wannan ba kuma sannan sulhun shi yafi ko kuma a'a abin nan sannan bari in gaya muku ko kun san yanzu a cikin yan ta'addan nan akwai waɗanda suke yakar Boko Haram suna nan suna yi ƙoƙo ko haram a cikin jeji kuma don Allah in tambaye ku shin da fitinar Boko Haram da fitinar yan ta'addan nan wacce ta tafi bala'i ta Boko Haram ta tafi bala'i saboda su ba kuɗinka suke nema ba in dai suka kama ka wallahi ko kai ne ladanin anguwar ko dan kalmar shahada sai sun yanka ka kuma komai biliyoniyar dinka zasu karbi kudin ka kuma zasu kashe ka dan su a gurin su kai ba musulmi bane amma su waɗannan in sun kama ka matukar suka nemi abu ka ba su za su sake ka ko ba su sake ka ba dan Allah wata fitina ta muni a cikin waɗannan guda biyu ta ba ko haramta abu bala'i ita fitina ce wanda take da alaka da aqida kuma kowa ya sani cewa duk abin da ya zama aqida ne to warware shi wallahi tallahi sai an yi a hankali ka je ka karanta littafin al-fitnatu bainas sahaba ka je ka ga fitin abin nan tattaunawar Abdullahi dan Abbas da khawarijawa na rantsi da Allah kai kanka kana karanta kissar jikinka na rawa saboda Abdullahi dan Abbas da yazo musu da aka tura shi ya je ya tattauna da su da yaje yace musu assalamu alaikum wa rahmatullah sai suka ce marhaban bika basu ma yadda musulmi bane balantana su yadda sahabin annabi Muhammadu ne wannan fa ita ce irin aqidar khawarijawa da boko haram dan Abbas ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallama yayi musu amma suka amsa mar da marhaban saboda basu yadda ma musulmi bane haka yaje ya dinga tattaunawa da su su jawo aya shi ma ya jawo aya su jawo aya shi ma ya jawo aya wallahi sanda Abdullahi dan Abbas ya tafo da sama da mutum 3000 sun musulunta sun dawo ta farkin sunnar manzon Allah ka je ka karanta al-fitnatu bainas sahaba na Muhammad Hassan al-Misri alayhi rahmatullahi al-mutatabi'a fitina tsakanin sahabbai ne ya faru ka je ka karanta wannan littafin ka je ka karanta babin tattaunawar Abdullahi dan Abbas da khawarijawa yan boko haram a yanzu ka je ka karanta ka san su waye ne yan boko haram to yanzu akwai waɗanda suna nan sun sa yan boko haram din nan a gaba wallahi suna yakar su ko kwanan nan a cikin satin da ya wuce din nan sun yake su sun yi kata kata da su zan ga nuna muku bidiyon ai zan nuna muku bidiyon zan nuna muku bidiyon da hotunan duka ku yi hakuri da Allah zan nuna muku bidiyon da hotunan yanzu nan hotunan su ne nan idan akwai damar ku yi zoomin masu media ku yi zoomin kun gan su nan saka wa wasu wani gari haraji wanda kuma ƙarya ne ba gaskiya bane to ɗaya daga cikin wanda yayi mu'amala da shi ya fito ya faɗi gaskiya duka wannan a yankin Zamfara da Sokoto bari ku ji wannan bayanin akwai wani gari wai kuncin kalgo wai wani Yusuf ya saka musu tara to bari ku ji
daji
a lokacin da abu ya faru a cikin daren da abu ya faru a cikin daren na kira gwamnan house a Zamfara ba su iya yin komai ba suna sahi su kai ba reply da cewa babu dama da za a iya taimako na wata hanya sannan babu dama da za a iya kai jami'a tsaro da yake subhanallah sai ka ce ba gwamnati take yi ba amma sake kira nomba ne saboda roƙe shi na lalace shi ta inda shi ne ya yi sinar da iyaye na suka dawo cikin koshin lafiya
yanzu wannan dan Allah Isuhu bai fi masa gwamnatin Najeriya ba su sun gagara komai shi kuma ya taimake ya damar da iyayensa
shi ne suka da shi ya taimaka mana iyaye na suka dawo cikin koshin lafiya sai dai dan abin da na rasa wanda ko wannan din na bar ma Allah Allah zai bar mana saboda haka na rantse da Allah Isu ya yi gwamnatin Najeriya a kawai
kaji
ya yi gwamnatin jihar Zamfara a kawai domin ya yi yin alƙawura guda uku ta inda wannan alƙawarin da ya yi na ya saka gwamnatin gombar sai ya karɓi da jihar Bauchi
kun ji dai kan ko
wanda ya ce Isu ya saka kuncin kalmo tara biyar biyar shi kai yake ko wani abu ne dai shi
kun ji kan ko su suna neman ai sulhun da gaske amma ana yaudara su mutane ba su san me yake faruwa ba su dinga su zo suna ta maganganun banza mala kun ji kan ko har kahe su yana yi
saboda haka ake yi isu bai saka hukuncin karbo tara ba asali ma yana taimakon mutane hukuncin karbo ta yadda gwamnati ta kasa taimakon su da gwamnati jiha da gwamnati tarayya sun kasa taimakon mutane hukuncin karbo amma isu ya tsaya ya taimaki mutane hukuncin karbo saboda haka mu ba mu abinda za mu ce ma isu sai a madadin kare mutane da hukuncin karbo sai ya yi hakuri domin
to wannan kusan yazo karhi bari mu tsaya anan yanzu tsakaninku da Allah wannan isubin da ake magana shugaba ne na waɗannan mutanen a cikin jeji an kama iyayen wannan bawan Allah sun yi waya da shi domin ana waya da su ina so kusan waɗannan mutanen wallahi ana waya da su ana waya da su kai wallahi barin fada muku akwai jami'an tsaron da suka mai da abun kasuwa suna daga cikin akwai jami'an tsaron da suke saya musu har sashi suna kai musu har cikin jeje kuma suna biyan su akwai wani daya daga cikin malaman mu a karkashin kokarin sulhu sun yi magana da daya daga cikin yan ta'addana lokacin da ya kira shi sai ya gani idan ba za su yadda su ku yi call da su haka na waya ba sai dai ku yi video call su ga ina kake zaune ina kake shin ka shirya musu wata makarkashiya ne ko menene so da ya kira shi sai suna zoom call sai ya gan shi da kamara ya sa kayan kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai ya ce to kafin mu yi magana da zamu yi ina za ka je da na ganka da kayan yaki haka sai ya ce malam ka bar wannan maganar kawai mu yi maganar da ka kira ne ya ce a'a ai dama saboda irin wannan muke neman ku dan a sansanta a daidaita ina za ka je daga ganin wannan shirin da kai akwai inda ka tinkara ya kiya jamar san da ya bihi da kyar ya gaya masa ya ce kauye kaza zai je saboda kauyen sun taba kashe masa kani da ba masa da yayansa da waye-waye sun shiga cin kasuwa suka kashe su sai ya ce to dama yana jiran ya samu lokaci da dama da zai dauki fansa dan haka ya shirye yanzu idan ya shiga cikin kauyen sai ya kashe mutum 100 na rantse muku da Allah wallahi wannan malami bai gushe ba yana rarrashin bawan Allah nan yana bashi hakuri har san da takai daga karhe da kunnansa ya ji ya duya yana cewa yaransa kowa ya ajiye bindiga kowa ya warware damara an fasa zuwa wannan daukar fansa malam ya mana wa'azi ba za a je ba tsakaninku da Allah fatawar waɗannan malaman ita tafi dacewa ko kuma fatawar wanda suke cewa kawai ayi sulhu namar san sulhu yanzu a dalilin wannan an yi sabin din rayuwar sama da mutum 100 kuma da in sun shiga ba iyakarin za su kashe ba Allah ne kada ya san me za su yi suna girmama malamai wallahi suna mutunta malamai har yanzu malamai suna da daraja a gurinsu to amma an ce tunda abin nan ya ki karewa a zo a zauna a tattauna a ba su hakuri akan abubuwan da suke jin an musu su ajiye makamai su daina kashewa gwamnonin da suka ce su yanzu gwamnan Kaduna Allah ya saka masa da alheri shi da ya yadda yanzu ga kasuwar birnin Gwari ka je ka tambayi matafiya da 'yan kasuwa su gaya maka wace ce kasuwar birnin Gwari kasuwar birnin Gwari wallahi har daga kasashen waje ana shigowa a ci kasuwar babbar kasuwa ce a Afirka amma sanda akai kusan shekara 7 ba a cin kasuwar amma yanzu a dalilin sulhu an bude kasuwar a kar ku gaskata ni bari nuna muku bidiyo a prof kar ku gaskata ni ku banni yau dai sai mun yi ta da ku in Allah ya yarda ku yi hakuri bari in saka muku bidiyo don ku tabbatar da gaskiyar an bude kasuwar birnin Gwari don ku san cewa sulhu alheri ne bari ku gani za ku sha mamaki har ƴan jarida sun je sun dauki duk abin da ke faruwa a birnin Gwari sun je sun dauka ku yi hakuri yau ranar rufewa ce za mu dan kara binci kadan ku yi hakuri da Allah ayi mun abuwa da Allah saboda muna so al'ummar mu su gane cewa wasu abubuwan da muke cewa wallahi ba san zuciya bane muna kokari ne a fahimci juna kuma a rage kashe bayin Allah da ake yi tunda abin da ake yi din na cewa a ci gaba da yaki lalle sai an karar da su a biya gagara to me ya rage ba sai dai kokarin samun yadda za a yi sulhu da su ba tunda an gagara shawo kan matsalar ko ba haka bane to wannan shine bari mu saka muku bidiyon ku gani wai hakuri ku ya hakuri da Allah wadaka wannan shine mu dalilin mu na cewa tsakani da Allah sulhun yafi akan cewa a ci gaba da kashe bayin Allah yawa yanzu ranar da aka karbo kusan mutum 150 wallahi idan kaga kafar wani karo ɗaya ba za ka ƙara kallanta a karo na biyu ba saboda yadda ta yi daga-daga amma wallahi a hakan yana gode wa Allah yana cewa gara da Allah ya fito da shi daga hannun waɗannan mutanen kafarsa ta yi daga-daga amma gode wa Allah yake yi daga-daga da ka sani haka kafar ta yi ku yi hakuri bidiyon kasuwar birnin gwarin nan nake so in saka muku ku ji yan jarida mai saka faɗa akan kasuwar nan domin musamman yan jarida suka je suka ɗauko rahoton suka zo suka ainihin wato bayyana abubuwan da suke faruwa ku yi hakuri da Allah ku yi hakuri da Allah ku hakuri bidiyoyi ne da yawa akwai dattijon da a birnin gwarifa trailer rake ya gani ya fashe da kuka ya ce ya rantse da Allah rabansa da ganin trailer rake shekara 6 saboda tsabar yadda abubuwa suka dame yadda ake bin hanyar fa motoci ne sun taru kamar mota 100 ko 200 sannan sai a sa jami'an tsaro sai su rikiya wa motocin sannan su wuce wannan hanyar in ba haka ba wallahi ko kai waye ne baka isa gaba ba gwamna yar rufa'i dinda yana daga cikin gwamnonin da yace shi bai yarda a yi sulhu da su ba suka ce to idan ya yarda ya isa shi namiji ne ya biyo hanyar ya gani suka ce wallahi idan ya biyo hanyar sai dai uwar shi ta haifi wani amma har yau bai bi ba ya bi mana to mutanen da suka kai wannan matakin a ce ku so a yi sulhu a daidaita da su su ajiye makamai ku ce ba haka ba in ba son zuciya irin na mutane ba saboda ba ƴaƴanka ake kashewa ba ya hakuri ban ga bidiyon ba amma bari in saka muku wasu hotuna wanda nace muku a ainihin wato yawwa alhamdulillah ga bidiyon nan kai Allah na gode maka
Ale aku buku yang kena dia aku.
Dan Allah ka dubi girman kasuwar nan. Shekara 7 ba ta ci. Yanzu tattaunawa a zuwa a samu kasuwar ta ci gaba da ci alheri ne ko sharri ne? Wannan duk sun isa hujja. Kaduba taji over 10 years
sometimes
first hope that this agreement will be sustainable.
To bari mu tsaya a iya nan yanzu wannan chairman ne na birnin gwari yake bayani yadda akai sulhu da mutanen nan suka bar mutane suka ci gaba da cin kasuwa chairman ne na birnin gwari mutane ana abu ku kure so ku ya ci gaba da kashe bayin Allah ba za tunda bindiga ta gagara ba sai a dawo kan kujera ba ka je ka duwa ta kasa a duniya ka gani idan yan ta'adda suka yi karfi ya gagara suka gagarin gwamnati to irin abin da ake kenan a samarwa da mutane zaman lafiya to amma a ce ba a ga an gagara yin wancan kuma sannan wannan ma ba za a yi ba ku yi hakuri bari nuna muku wasu hotuna a satin nan wannan ta'addancin akai shi kuma wannan da zan nuna yanzu yana da alaka da kabilanci da ake kokarin rurawa al'ummar Fulani ne malan kananan yara aka je aka dinga daddatsa su kamar yadda ake daddatsa wato ainihin wato nama wallahi tallahi in ka gani in dai kana da imani ko ba ƴaƴanka aka yi wannan abun ba wallahi sai hankalinka ya tashi to wannan abun fa ake cewa a kawo ƙarshen sa suna nan suna ta rurruta wutar fitina tsakanin mutane muna ta cewa a zo a zauna a tattauna a jawo kansa amma wasu suna nan maganar tax reform ne ta dame su ko maganar Quran festival mu ina ruwan mu da maganar tax reform mu addu'ar da muke yi ba tax reform ba ko tax war reform ne za a yi Allah ya ba wa kowa yadda zai yi a rayuwar nan duk yanda kake so wallahi sai mun ci mun sha wallahi ba yadda za ka yi da mu wallahi ka sa tax reform ka rage kudin ka kara kudin wuta ka kara kudin kowace shigantaka na rantsi da Allah idan Allah ya niyya sai mun rayu wallahi ba kai saka hana mu rayuwa ba ko ba haka bane to amma babbar bala'i shine kashe bayin Allah da ake yi kashe bayin Allah yanzu don Allah jama'a ku dubi wannan don Allah ku dubi wannan ku duba wannan kananan yara malam aka daddatsa su komanda kallo wannan hoton don Allah ka duba wannan don Allah ku duba ba wannan ba ga wannan kallo wannan kalla hannun wannan don Allah malam Yakubu tiya man kallo wannan kalla don Allah wannan fa a Niger akai wannan abun fa ko sati abun nan bai yi ba don Allah ku duba wannan abun ka duba dai ka gani yara kanana mata ba wannan ba kallo wannan don Allah ku kallo wannan komanda a daure suke kuma an daddatsa su kallo wannan wannan fa ko sati bai yi ba kar ka dauka abin wata biyu ne ko shekara daya ko sati bai wuce ba da yin wannan a jahar Niger ka duba wannan yanzu don Allah in kai ka zo gidanka ka samu an yi wa ƴaƴanka daga haka ba bindiga ba in igwa aka baka ba za ka harba mutane ba to wannan fa shine abin da ake wasu daga ciki fa sun dauke ya dauke shine abin da ake wasu fa suka zama suka abin nan akai provokin din suka dauki makamai ka duba dai ka gani ku duba jama'a ku gani banda wannan kalli wannan kallo wannan dan Allah kalli kan wani yaro yi raga akai da kai ka duba don Allah wannan fa recently fa of recent yanda tura suke fada kalli kafar wannan don Allah komanda kalli wadannan yaran don Allah ya jariyar kanana ga suna to shine wani dan ta'adda da ya gani yace ya rantsa da Allah tun da ya dauki bindiga shi bai taba yin irin wannan rashin mutuncin ba yanzu wannan ne ake cewa a zo a zauna a tattauna dan a shawo kan matsalar a daina kashe bayin Allah wasu suna cewa ba za a yi sulhu ba to da ba za a yi sulhu ba wannan mataki kuka dauka a kai ƙaryar banza kawai mutane ba sa son gaskiya bari ka ji bayanan da wannan ya yi
kun ji kanku wannan masana ne ana hira da su suna fadin abin da ya jawo waɗannan bala'o'i an zazzalunci mutanen nan to waɗannan kenan a takaice wannan kenan a takaice to shine abin da mu muke fada shin maganar tax reform ta dame mu ko Qur'an festival ko kuma yadda ake kashe bayin Allah ya kamata mu mai da hankali duk malaman sun daina magana akan wannan sun dawo suna magana akan wannan ko kuma dan mu bai same mu a Gombe ba kuma barin wannan abun ya ci gaba da ruwa a Katsina a Zamfara a Sokoto a Kaduna kuna ganin abun ba zai iso mu bane wallahi zai iso mu to shine fa abin da ake magana amma wasu sai an yi amfani da su wani za a yi wane ne za a yi wane ne na rantsi da Allah ko amfani da mu za a yi in dai za a dakatar da zubar da jinin mutane mun yadda a yi amfani da mu shine kawai gaskiyar magana duk abin da zaka je ka zama a Najeriya amma a daina zubar da jinin bayin Allah wannan kawai shine ko da ka al'amuran jama'a ku dinga bincike akan me yake faruwa a kasashen ku amma abin ya wuce tunaninka ya wuce tunaninka mas'alar ta fi karfin yanzu dai duk mutumin da yake da karfin da zai iya yakar ƴan Boko Haram da Allah karamin makamai yake da su har ya fito ya tutiya ya kwata makaman su yayi kaza yayi kaza kuma dan Allah idan ana cewa wanne ne yafi dama dama a cikin su shi zaka dauka ko ƴan Boko Haram zaka dauka to saboda shi mas'alar sa ta kuɗi ne in ya kama ka in kana da su ya sake ka amma su ko biliyan ka zaka tara wallahi bayan sun karba sai sun yanka ka dan so a gurin su kashe ka jihadi ne lada za su samu in sun kashe ka Allah ya samu dace na rike mu da yawa da Allah ayi hakuri yau za mu rufe wannan karatu ko mu ce mun ma rufe shi sai bayan ramadana insha Allah ta'ala za mu ci gaba za mu je kuma mu dan shiryawa ramadan in Allah ya dada tafsirin ramadan a ce mu addu'a Allah ya bamu iko ya kuma kara mana lafiya da imani da ilimi mai amfani domin za mu sake bude wuta kuma a cikin ramadan din dan ba shiru za mu yi wallahi yes to dan haka kai ma ka shirya kawai oh muka zo tafsirin ramadan komai sai mun taba wallahi daga yanzu mun daina shiru saboda na fahimci shirun da muke yi muna kara wasu suna ganin kamar ba mu da hujja ko dalili ne yasa muke yin shiru saboda duk matsalar kasar nan wallahi sai mun sa baki a cikin ta sai dai idan ba mu santa ba haka za mu ci gaba da sa baki akan harkar siyasa za mu ci gaba da sa baki a harkar tsaro za mu ci gaba da sa baki akan harkar zamantakewa mu'amalar mutane kasuwanci zamantakewa da duk wani abu da ka sani wallahi ba za mu dinga shiru ba sai dai in ba mu san yana faruwa ba saboda haka mu wannan shine matsayar mu kuma muna nan saboda Qur'ani ba abin da ya bari kawai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda kuma ya jahilta ya jahilta dan haka mu ra'ayinmu shine in dai mutanen nan suna bukatar sulhu to ai sulhu da su su ajiye makamai su daina kashe mutane mu mun yadda da wannan tun da dai ya nuna ba za a iya maganin su ta hanyar bindiga da bakin bindiga ba to a dinga sulhu da su mu shine ra'ayinmu dan haka akwai kuma wasu suna nan ba sa son ai wannan sulhu suna nan wallahi tallahi suna injiniyarin fitina sai kun je can an daidaita an shirya za a yi kaza sai kuma ka ji wasu ta can su kuma sun balla kaza saboda akwai bari in gaya muku ko kun san a cikin yan jejin nan akwai waɗanda ake kai musu biredi kwaya ɗaya a naira 1015 biredi kwaya ɗaya naira 1015 minerals wannan kwalbal minerals akwai waɗanda ake kai musu ita a naira 4500 coke ko fanta ko nakasera ko wani a makamancin haka yanzu don Allah wanda yake wannan kasuwar ya samu dama yana kai musu yana karɓar wannan kuɗin zai so wannan matsalar ta dakata to irin su ne suka hana ruwa gudu sai an yi kokarin su rufe su ce a'a bari mu baku wani sirri da gwayagwayau ku ji idan ka ji wani yana waya yana cewa nawa ne gyaɗan nan gyaɗa gyaɗan nan kwano biyu naira kaza to ka yi tsamdare ka saurara sosai da wahala bai zama ɗan ta'adda yake magana da ke ba kuma kun san me ya gyaɗar harsashi ina da hujja an gane maganar da ke ku
so matsala ce in baka santa ba kawai kai shiru ka je kai ta bayananka a gefe tan amma wannan matsalan na rantsi da Allah sai in maka karatu akan ta sai in karantar da kai wallahi saboda yadda muka damu da al'ummar mu mun shiga domin mu san me yake faruwa ko muna ba da shawarwarin yadda za a shawo kanta kuma wallahi mun sani mu ma kanmu muna cikin hatsari domin wani sharri za a iya yi mana dan haka addu'a kawai muke bukata ku yi mana amma wannan zubar da jinin in Allah ya yarda sai an kawo karshen sa a Najeriya insha Allah ta'ala da wanda suke hura wutar kabilanci yanzu idan kuka ji wannan hotunan da na nuna muku akwai wani audio in na saka muku duk hankalin ku sai ya tashi wani bafulatani ne yake cewa to me ya amfanin makaman ku in dai za a dinga muku irin wannan kisa dan me yasa ba za ku je inda akai wannan abun ku ba ku kashe Hausawa ba ai a ranar Juma'a na saka muku anan wani yana cewa Bahaushe ko yana sallah ko yana azumi in ya ganshi sai ya yanka shi to wannan fa fitina ake kokarin cinna mana a kasar amma wasu suna ganin wai wannan ba fitina bace kawai dan bata shafi ƴaƴanka da matanka da iyayenka ba Allah kawo mana sauki Allah yayi mana wannan masifa Allah kawo mana sauki wanda kuma suke bada gudunmawa akan ta wajen su ga cewa an dakile ta Allah ya tallafe su ya agaje su wanda kuma ba sa son wannan abu ya kare Allah ka karar da su ya Allah wanda duk bai son wannan abin ya tsaya Allah ka tsaida rayuwarsa ya Allah wannan shine wanda haka muna addu'a subhanahu wata'ala sannan wallahi ku yi hankali da malaman da suke tara cewa ai wane ka ba an tsora tahi ya ce ai sulhu wai yanzu wani malami ne zai zo wai ya ce wai an tsora ta gwamnan Kaduna dan haka ya nemi ai sulhu kuma sulhun na ƙarya ne to yanzu dan Allah wanda ya ce sulhun ƙarya ne sai ya faɗa mana wannan kasuwar ina ce da muka nuna kasuwar birnin Gwari ce kuma kowa san birnin Gwari a jihar Kaduna take ko ba haka bane to sulhun ya dawo haka to mu dai mun faɗi hujjar mu na cewa ga sakamakon sulhun da ake yi yana ba da result kai kuma da kace ƙarya ne a matsayinka na malami tunda ai Allah ya ce kar kai magana sai kana da ilimi wala taqahu ma laysa laka bihi ilmun ai ko to sai ka kawo hujjar da take nuna sulhun bai da amfani mu mun kawo amfanin sa Allah ya shirye mu ga baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh